إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوة أولا مسلاتي مثال البركة مسلاتي أبي هريرة أولا قريم البركة نأرلت أولا رانا تاء الحميس wacce ta yi daidai da ranar 23 ga watan Shawwal hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 2 ga watan 5 2024 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye a dan tafiya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a ranar kulli kinan da Alhamis wanda a yau Alhamis muna karatu a cikin littattafai na aqida littafin da muke karatu a halin yanzu shine littafin Nimatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad wallafar al-Sheikh al-Imam Muwaffaquddin Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah ibn Qudama al-Maqdisi alayhi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 13 ku dan rage kadan wannan wannan kara rage ina magana burka ji dan rage volume ki mutum yana ta magana ba a jin me yake cewa na'am wannan shine majalisi na 13 a cikin jerin karatutukan mu na wannan littafi akwai dan uwa malam bin Sani Mushe Mushe Sani wanda yake zama nan kullum wana biyu ba maganan sa Allah ya jarabce shi da rashin lafiya to in zaka daina gida ba lafiya yau dai ban samu dama ba udururuka suka min yawa ban samu nayi ni yayin in zo leko shi ban samu dama zuwa ba kuma ban samu na tuntube shi ba yau ne muke tsammanin bincike da aka yi na lafiyar sakamakon zai fito to muna addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya sanya waraka a cikin magungunan da yake sha Allah kuma ya sa rashin lafiyar zai masa kafara mu kuma da muke da lafiya mu ma dama-dama ne to Allah subhanahu wataala ya kara mana lafiya wasu lafiya Allah ya kara musu wanda ba su da lafiya kuma Allah ya ba su lafiya muna tare da shi kullum anan inda ma ake sauran darussa inda ake sauran darussa ba duka tare da shi ake wayannan darussa na addu'a Allah ya bashi lafiya kuma muna tare da shi a cikin lada da muke samu a halin yanzu ladan da muke samu na karatun da halartar karatun shi ma an rubuta masa dan rashin lafiyar ne ya hana shi zuwa in ba da rashin lafiyar ba da izinin Allah yana nan zaune to adalci na Ubangiji idan mutum ya saba yin wani aikin alkhairi wani uzuri ya hana shi bai yi ba kamar rashin lafiya ko bulaguro to Allah subhanahu wataala ya kan rubuta masa ladan yayi wannan aiki a hali yanzu yana tare da mu a cikin lada kamar yana nan zaune da kuma muna addu'a Allah subhanahu wataala ya amfana da mu baki daya muna cikin magana akan fasali da yake magana akan kalamullah fasalun fi kalamillahi ta'ala bayan mun yi bayani akan abin da ya shafi sifar Ubangiji ta istiwa'i daidaito akan al'arsh mun tsawaita bayani akan wannan sifar tun kafin hutu har darasin mu na karshe duk akan wannan muka yi magana saboda sifofi ne da ake jayayya da su tsakanin wanda suke kan aqidar magabata da kuma wanda suka fandare suka bi ilmul kalam suka rungumi aqida ta ahlul kalam wanda suke tawilin wa'innan sifofin ko suke ta'tilin su to akwai jahin ja har yanzu zaka ga akwai wannan jayayyar duk wanda yake dan bid'a ne yana tare da aqidar ash'ariyya ko maturidiyya ko wasu gurbatattun aqidu irin wannan to zaka ga yana inkarin irin wa'annan sifofi na istiwa'i ce Allah ya daidaita akan al'arshi ce ga yana inkari kwace Allah yana magana duk da sifatul kalam su mustaqbas yawaita yin magana akan ta ba kamar yadda suka yawaita yin magana akan sifata istiwa'i saboda sifata istiwa'i ita suke da shubuhohi da yawa akan ta amma sifatul kalam ba wata shubaha ma da suke da ita sai dai karfin hali irin nasu amma ba su da wasu shubuhohi da za su yi tasiri wajen gamsar da mutane cewa maganan da Allah yake yi ba magana bace da yake yin ta da harafi da sauti a magana ce yadda take tsaye a cikin ransa abinda muke ji na alqur'ani ibara ne na abinda yake cikin ran Allah mala'ika jibril ya yake hakaito mana manzon Allah yake hakaito mana kaga wannan suki burutsu ne wanda baya da wani dalili amma duk da haka da yake akwai waɗanda suke ja sosai akan wannan sifa kamar jahamiya da mu'tazila shi yasa malam ya tsawaita bayani musamman a wancan lokaci a zamanin su akwai wannan jayayyar tsakanin ahlus sunna da yan bid'a akan wannan sifa ta al-kalam to mun taba bayani akan ta a darasin da ya gabata na dan yi dogon bayani akan wannan sifa ta al-kalam zaka yanzu yau kai tsaye zamu shiga cikin abinda malam ya rubuta yace wannan sifatin lahi ta'ala daga cikin sifofin Allah ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadim cewa Allah mai magana ne da magana da daddiya mai magana ne da magana wacce take da daddiyar magana fadin malam da yace bi kalamin qadim yana nufin qadimun nau wanda nau'in ta da daddi ne dan ba a cewa qadim mutlaqan ay shuru hakaza malamai sun kuskurantar da wannan yace annallahu ta'ala ya takallamu bi kalamin qadim hakan ce ya takallamu bi kalamin qadimin nau wanda nau'in maganar da daddi ne hadisul ahad qadimun nau'i ne hadisul ahad wanda daidai kun maganar kuma yana sabuntuwa Allah yakan yi magana a duk lokacin da ya ga dama maganar da bai fade ta ba a baya in ya ga dama kuma a gaba sai ya fada Allah yana yin wannan maganarsa tana sabuntuwa yakan yi magana a lokacin da ya so kenan jinsin maganar Allah qadim ne magana ce wadda take da daddiya amma nau'in maganar takan sabuntu maganar takan sabuntu Allah yakan yi magana matasha'a a duk lokacin da ya so mun gane wannan yace annahu mutakallimun bi kalamin qadim shi mai magana ne da magana da daddiya yasma'uhu minhu man sha'a min khalqihi wanda duk wanda Allah ya so daga cikin halittarsa yakan ji wannan maganar daga gare shi yasma'uhu minhu yakan ji maganar daga gare shi shi yakan ji maganar daga wajen Allah man sha'a wanda Allah ya so min khalqihi daga cikin halittarsa kana daga cikin halittar Allah akwai wanda Allah yake yardewa ya so yayin nufin ya ji maganarsa kuma sai ya ji maganar Allah kamar yadda mala'ika jibril ya ji maganar Allah yakan ji maganar Allah subhanahu wataala ya dauko wannan maganar ya isar da ita zuwa ga annabawa haka annabi Musa alaihi salam ya ji maganar Allah na Allah yana yin magana wanda ake jinta wanda ya so daga cikin halittar nashi su ji maganar yakan ji yadda su ita su ji maganarsa shi yasa yace sami'ahu Musa alaihi salam minhu annabi Musa ya ji maganar daga gare shi annabi Musa ya ji magana daga wajen Allah subhanahu wataala min ghairi wasitatin ba tare da wata wasita ba mana ba tare da an gaya ma wani ya gaya wa annabi Musa ba a kai tsaye wato Allah yayi magana kuma ya ji maganar Allah wannan abin da yake tabbatacce ko shakka babu annabi Musa ya ji maganar ubangijinsa ba tare da wasita ba tsakaninsa da Allah shi yasa aka keɓanci shi annabi Musa da wannan miza din miza wacce take mai girma a tsakankanin annabawa kaji Allah ya ce wa kallamallahu Musa taklima tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah to wannan wata miza ce da annabi Musa ya samu wanda yake banta da ita daga sauran annabawa wanda shine jin maganar Allah ba tare da wasita ba wa sami'ahu jibril alaihi salam kuma mala'ika jibril ya ji maganar Allah shi ma malaika Jibril alaihi salam. Allah ya keɓance shi da jin maganar Allah. Allah yayi magana ya ji maganar Allah. Shi kuma malaika Jibril din idan ya ji maganar sai ya sanar da mala'iku da suke sama. Domin su mala'iku idan suka ji maganar sai su suma. Kamar yadda yazo a hadisin An-Nawas bin Sam'an. Cewa idza takallama Allahu bil wahyi أخذت السماوات منه رجفة أو رعبة شديدة. إذن الله يما غنى دا وحي سيسم ميس كام جرجزة وتسيس أبنى جرجزة تكام سمي جرجزة ميس أنا نيسي تكام سمي. فإذا سمعها أهل السماء سئقوا وخروا لله سجدا. إذن مثلا دا سكي حالتا دا سكي سما سكا جوا نم غنى تألا sai su suma idan suka farfado sai su fadi siwa Allah sajada. Wannan hadisin ishara ce nake kawai ba cikin littafin yake ba, ina yin ishara ne. Imam Tabarani ya fitar da shi tafsirin sa juz'i na 10 shafi na 373 da lamba ta 2000 abin nan 28 da 849 Ibn Kathir shi ma a tafsirin sa juz'i na 6 shafi na 516 تفسير فضل الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم سورة سبع الكشن آية تأشيرين دعوكو حكى محمد بن نصر المروزي في تدشي في تعظيم قدر الصلاة جزء انفرقو شافي نالأريبي لتلاتين دشدة دلنبا تالأريبي لشاشدة لكن دي حديثي نوان دي كتبتتي حديثي عن نواس شوى ملائكو إدن سكا جي مغان رأى الله سيس سوما إدن سكا فرفقو sukan tambayi mala'ika Jibril mai ubangijinka ya fada. Za mu zo da ƙarin bayani akan hadisin a gaba insha Allah. Yanzu ishara ce kawai muke cewa wasami'ahu Jibrilu alaihi salam, Jibril ya ji maganar Allah. Waman uzina lahu min mala'ikatihi wa rusulihi, ko da wanda aka yi wa izini, ko azina lahu da wanda ya yi izini a gare shi, kuma dauke shi lil ma'lum da wanda shi Allah ya yi izini a gare shi, ko uzina ko aka yi wa izini, mun dauke shi lil mashhul. Min mala'ikatihi, da wanda aka yi wa izini ko Allah ya yi wa izini daga mala'ikunsa shi Allah, wa rusulihi da manzannansa, su ma Allah yakan ji yadda su maganarsa sun ji maganar Allah. Da haka a cikin an samu wasu daga cikin manzanni da suka ji maganar Allah, haka wasu daga cikin mala'iku. Kamar annabi Musa ya ji maganar Allah, kamar mala'ika Jibril a cikin mala'iku ya ji maganar Allah. Abin nan malamai suna sa annabi Adam shi ma ya ji maganar Allah, suna sanya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ji maganar Allah lokacin da aka yi mi'raji da shi, lokacin da aka yi mi'raji da shi a can Sidratul Muntaha, Allah ya yi magana da shi ba tare da wasu da ba, kaga shi ma ya ji maganar wa, ya ji maganar Allah. Wa annahu subhanahu wata'ala yatakallamu abanna yukallimu almu'minina fil akhirati wa yukallimunahu, wa cewa Allah yana yin magana da mu'minai a ranar gobe kiyama, yana yin magana da su, ana zai yi magana da su a ranar gobe kiyama. Wa yukallimunahu, su ma su yi magana da shi. Allah zai yi magana da mu'minai a ranar gobe kiyama, su ma kuma za su yi magana da Allah, suna jin maganar Allah, suna jin sautin maganar Allah, kuma suna mayar masa. Wannan shi ma ya tabbata, amma wannan zai faru ne a cikin aljanna. Allah zai magana da mu'minai, su ma su yi magana da shi ba tare da wasida ba, za su ji wato maganar Allah da sautinsa, sannan su ga Allah ma da idansu a cikin aljanna, za su gan shi da idansu, har ma Allah ya musu izini su ziyarce shi. Ce wa ya'zanu lahum fayazurunahu, ko ku riga kallon littafin wa ya'zanu lahum fayazurunahu, kuma Allah ya yi musu izini su ziyarce shi. Malamai suka ce za su ziyarce shi a wani lokaci ayyananne, za su taru a wani guri a cikin aljanna a lokacin ziyara, za su taru a wani guri a cikin aljanna gaba ɗayansu. To sai Allah subhanahu wata'ala ya kuranye zatinsa, sai su gan shi, su yi masa magana, ya yi musu magana. Domin Allah subhanahu wata'ala a ranar gobe kiyama zai ba wa mu'minai ƙarfi da ƙudura da za su samu ikon ganin Allah subhanahu wa ta'ala kuma su iya jin maganarsa amma a nan duniya wato mala'iku sun kaji maganar Allah ma su ma suke amma a can aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su kudura su ganshi sannan su yi me su ji maganarsa amma a nan duniya to ba wanda yake iya ganin Allah Annabi Musa ya so ya gani Allah bai bashi ikon gani ba karin bayani akan wannan shi ma zai zo insha Allah dan haka dai anan wa ya'zanu lahum fayazurunahu Allah zai musu izini su ziyarce shi ma'ana su taru ya bayyana su ganshi ya musu magana su yi mishi magana duk wannan ya zo ya tabbata a hadisai ingantattu qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah yayi magana da Annabi Musa takliman wato magana tabbatacciya Allah yayi magana da shi ma'ana mubasharatan min ghairi wasita kai tsaye ba tare da wasita ba ba tare da wata wasita a tsakanin su ba shi yasa Allah ya karfafa maganar da cewa taklima wannan almasdar wannan masdar din da yazo muakkad ne abinnan masdar ne muakkid wanda yazo dan ya akkada cewa lalle masdar ne da yazo dan ya akkada maganar cewa tabbas wato Allah yayi magana da shi magana sai ya kore sai wato wahami ko kuma fa'intar cewa a Allah yayi magana da shi amma ta hanyar wasida dan a kore wannan wahamin shi yasa aka karfafa da taklima dan kada wani ya ce to eh ai yayi magana da shi amma ta hanyar mala'ika ko bi wasita ko kaza ko kaza to sai aka kawo takliman dan a tabbatar da cewa a'a magana ce wanda Allah yayi ta da shi kai tsaye ba tare da wasida ba shine amfanin kawo masdar din na taklima suratul nisaa aya ta 164 wa qala subhanahu kuma Allah subhanahu wataala yace ya musa ya kai musa inni stafaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami ni na zabe ka akan mutane na fifita ka akan wato mutane akan sauran mutane bi risalati da risalolina wato sakonni na da na aike ka da su wa bi kalami da kuma magana ta da nayi da kai wannan zabi ne na Allah subhanahu wataala cewa an zabe shi akan mutane ba ana nufin dukkanin mutane ba domin cikin mutane akwai wanda sun fi Annabi Musa daraja inna su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai Allah ya zabe shi akan wasu mutane mutane masu yawa ta hanyar bashi sako na manzanci sakonni na manzanci da kuma yin magana da shi da yayi ba tare da wasida ba to kaga wannan kira ne daga Allah da Allah ya ce ya Musa kira ne daga Allah yana kiran Annabi Musa yana labarta masa cewa shi ne ya zabe shi akan mutane ta hanyar aiko shi da sakonni da kuma yin magana da shi muhallu shahid wa bi kalami na zabe ka ta hanyar yin magana da kai kalami magana ta da nayi da kai ai taklimi laka min ghairi wasita ta hanyar yin magana da kai ni nayi magana da kai ba tare da wasita Allah ya kira shi ya ce ya Musa kuma yayi magana da shi ba tare da wasita ba wannan abu ne da ya faru kuma ya tabbata a Qur'ani suratul a'raf aya ta 144 wa qala subhanahu kuma Allah tsarki ya tabbatar masa yace minhum man kallama Allah daga cikin manzanni akwai wanda Allah yayi magana da su suratul baqara aya ta 253 tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah yayi magana da su wanda shine Annabi Musa Allah ya magana da shi mubasharatan min ghairi wasita idan su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala subhanahu kuma Allah tsarki ya tabbatar masa yace wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab kun baya kasantuwa ga wani mutum wannan nakira ce fi siyaqin nafi ko wane ne bai yiwa an yukallimahu Allah Allah ya magana da shi illa wahyan sai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijab ko ta bayan shamaki yayi magana da shi ba tare da wasuda ba amma ta bayan shamaki ba tare da yana ganin Allah ba suratul shura aya ta 51 ma'ana Allah subhanahu wataala baya magana da wani sai tare da hijabi a tsakanin su wannan a duniya kenan sai tare da shamaki a tsakanin su sai dai ya rika jin maganar Allah amma baya ganin sa domin ba wanda ya taba ganin Allah a nan duniya don ganin Allah abu ne mustahil, abu ne da Allah ya kore shi a duniya. Shi yasa a lokacin da Musa ya buƙaci ya ga Allah, ya ce rabbi arini anzur ilaika, ya ce ya Ubangiji na ka nuna mun in yi duba zuwa gare ka. Kala sai Allah ya ce masa lan tarani, ai ba za ka taɓa gani na ba, ma'ana a duniya. Mu'tazila suka ɗauki lan ɗin suka ce har a lahira ba za a ga Allah. Amma mu ahlus sunna wannan lan ɗin tana aiki ne a duniya, dan a lahira mun samu dalilai, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, da sauran dalilai irin wannan. To walakin yunzur ila aljabal, sai dai dai in gamsar da kai cewa bani ganuwa, ido ba zuwa ga dutse. Walabai suka ce dutsen Turu Sina, je ya tsira ido ta kallansa, ko kuma wani dutse daga cikin dutsuna. Aka ce ido ba zuwa ga wannan dutsen, fa in istaqarra makanahu, idan dutsen ya tabbata a gurinsa bai gushe ba, yace to fa sawfa tarani, da sannan zaka gani. Falamma tajalla rabbuhu liljabal, lokacin da Ubangijin sai ya kuranye ga wannan dutsen, ja'alahu dakka, sai mai da dutsen ya zamo dakkan kamar an nika garin fulawa. Fa harra Musa sa'iqa, sai Musa ya fadi sumamme saboda girman abin da ya gani. Dutse gaba ɗaya duk ƙarfinsa duk taurinsa, amma sai ya nike zama kamar gari saboda girman Allah subhanahu wataala. Ya kasa samun sumudi da sabati a lokacin da Allah ya kuranye ga wannan dutse. To ta yaya ɗan adam, in har dutse ya kasa, to yaya ɗan adam zai iya ganin Allah? Ba zai yi ba. An gane ko? Domin shi dutse an san dutse ne, in ka zo ka gora kanka da dutse, wa zai ji jiki? Kai da zaka ji jiki, dutse ya fi ka ƙarfi. Shi ɗan adam an yi shi ne da nama da jini da tsoka, to dutse ma ya kasa ganin Allah, to barantana mai? Barantana ɗan adam. Shi yasa da nan Musa ya gani, wa kharra Musa sayqa, sai ya faɗi sumamme. Ayar tana nan a suratul A'raf ayata 143, sai ya suma saboda tsananin abin da ya gani. Allah ya ce falamma afaqa, lokacin da ya dawo hayyacinsa ya farfado, qala subhanaka, sai ce tsarki ya tabbatar maka, tubtu ilaika, na tubo zuwa gare ka, wa ana awwalul muslimin, kuma ni ne farkon awwalul mu'minin, ni ne farkon masu imani, ni ne farkon wanda suka yi imani. Suratul A'raf. To kaga wannan annabi Musa kenan, lokacin da ya roki Ubangijinsa yana son ya ganshi, Allah ya ce ai ba za ka iya gani na ba. Shi yasa ba a samu wani daga cikin ɗan adam ba da ya ga Allah subhanahu wataala a duniya. Idan Allah zai yi magana da shi, kowa ne ne shi? To yakan yi magana da shi ne ta bayan shamaki. Amma a samu ga wani Allah ya magana da shi ba ta bayan shamaki ba, yana ganin Allah, wannan Allah ya kore wannan. To ba kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya, bai yi wa ga mutan adam Allah ya yi magana da shi illa wahya, sai ta hanyar wahayi, ya aiko sakon wahayi zuwa gare shi. Wani lokacin wahayi na ilhama a kinsa masa abin a cikin zuciyarsa, kamar da aka yi irin wannan wahayi na ilhama zuwa ga mahaifiyar annabi Musa, ta sa shi cikin akwati ta jefa shi a cikin teku, kuma ta yi hakan kamar yadda yake faruwa da manzon Allah a wasu lokuta. Allah ya masa wahayi na ilhama ba tare da wasiƙa ta mala'ika ba. Akwai irin wannan wahayi, aiwa wani daga cikin Allah yawa wani daga cikin bayansa wahayi ta hanyar ilhama, ya kinsa masa wani abu da ya so, ko kuma ya kinsa wa wani daga cikin bayansa wani abu da ya so, au min wara'i hijab, ko kuma ya yi magana da shi ta bayan shamaki, kamar yadda ya faru da annabi Musa. Allah ya magana da annabi Musa ba tare da wasiƙa ba, amma ta bayan shamaki, ba tare da shi annabi Musa yana ganin Allah ba. An gane ko? Domin a lokacin da annabi Musa yake magana da Allah, baya ganin Allah, wannan a duniya kenan. Kamar yadda muka karanta aya, zaka yayi magana da shi da min wara'i hijab, sai ce aw yursila rasulan, ko kuma ya aika mala'ika, ya aika manzo minal mala'ika, shi ne ci gaba da ayar. Aw yursila rasulan, ko Allah ya aika wani manzo na mala'ika zuwa ga wani ɗan adam ɗin. Fa yuhiya bi iznihi ma yasha, sai masa wahayin abin da ya so da izininsa. wannan shine wahayi da ake yi ta hanyar wasida. Kaga hanyoyi guda uku na Allah ya ambata, wahayi ba tare da wasida ba, kuma ba ta abin nan, kuma ba bato, amma ba tare da kana jin maganar Allah ba, sai da Allah ya kimsawa mutum wahayin shi, ake cewa wahayi na ilhama. An gane? Sannan akwai wahayi wanda kana jin maganar Allah sai dai ba baiwa ka ganshi. Sai na uku, wahayi da za a aika mala'ika da sakon ya zo ya gaya wa annabi daga cikin annabawa. Kenan idan Allah ya yi magana, ko dai ta hanyar ilhama, ko ta hanyar ya yi magana da mutum ta bayan shamaki, ko ta hanyar wasiƙar mala'ika, amma ya yi wa wani mutum magana da wani daga cikin halittunsa, ya yi magana da shi a duniya ba tare da shamaki ba, ya zanto yana ganin Allah da idansa, to wannan abu ne da bai taɓa faruwa ga wani ba. Wannan zai faru ne a lahira, lokacin da mu'minai za su ga Allah, kamar yadda muka yi bayani. Ja'ijan da aka samu tsakanin malamai shi da akan manzon Allah, shin ya ga Allah ko bai gan shi ba? Aka yi magana guda uku. Wasu suka ce bai gan shi ba, alal islam. Wasu kuma suka ce ya gan shi amma da zuciyarsa, ba da idanuwansa ba. Ku gane ko? Wasu kuma suka ce ya gan shi da idanuwan sama, amma cewa ya gan shi da idanuwan sama magana ce mai rauni. An gane? Hatta manzon Allah bisa magana mafi inganci, bai taɓa ganin Allah da idansa ba a duniya. Kun gane wannan? Shi ne a nan ma da yake kawo wannan ayar don ya tabbatar da wannan. Kana iya jin maganar Allah a duniya, kamar yadda wasu daga cikin halittunsa sun ji, mala'ika Jibril, Annabi Musa, duka sun ji, amma ta bayan shamaki. Ganinsa bai yiwa a duniya. Kun gane? Shi ne mahallu shahid. Kenan mahallu shahid a cikin ayar da malai ya kawo, Allah ya tabbatar wa kansa mai al-kalam, wa kana li basharin an yukallimahu Allah. Allah ya tabbatar wa kansa wannan sifa ta al-kalam. Allah yakan yi magana da wanda ya so, amma ta bayan shamaki, ko ta hanyar wahayi na ilhama, ko ta hanyar wasiɗar mala'ika. Malai yace kalamullahi bi harfin wa sautin masmu. Kalamar Allah, maganar Allah yana yin ta ne da harafi da sauti wanda ake ji. Da harafi da sauti wanda ake ji. Wa qala ta'ala, kuma Allah ta'ala yace falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka. A lokacin da yazo mata, yazo gurin da wutar yake, nudiya sai aka kiraye shi. Ya Musa, ya kai Musa, inni lalle ni ana Allah, inni ana rabbuka, lalle ni ne ubangijinka. Suratul Taha daga aya ta 11 zuwa aya ta 12. Nan malai ya kawo ayar da ta ambaci kisar na Musa lokacin da ya bar Misra, yana mai gujewa da rayuwarsa kar mutanen Fir'auna su kashe shi. Lokacin da ya kashe wani qibbi, aka sa ƙarshe, aka gano cewa shi yayi kisa, suka shirya taro, aka yi ittifaki akan akamo annabi Musa a kashe shi. Mai gargadi ya zo ya masa gargadi, sai ya fita daga garin ya gudu, ya fuskanci sashen da Madina take. Da yaje Madina ya zauna a can tsawon shekara 10, yana kiwon dabbobi, kananan dabbobi. Akan wani dattijo da ya hadu da shi a can, zai aura masa ƙyarsa akan wannan kiwon ya zama shi ne sadaki. To da ya zauna tsawon shekara 8 din ko 10, wanda wannan kiwo da ya yi shekara 8 ko 10 shi ne sadakin yarinyar matar da zai aura. To sai ya koma Misra, ya tattara iyalansa, zai koma Misra da ita, inda can ne garin haihuwarsa, can ne dangansa suke. Allah ya ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu inni anasu nara. Lokacin da annabi Musa ya kare ajalinsa da aka diban masa shekara 8 ko 10, sannan ya tafi da iyalansa, sai ya hango wuta a gefen wani dutse, sai ya ce wa iyalan nasa um kuthu, ku zauna anan, inni anasu nara, ni na hango wuta. Ya hango wuta bayan ya ƙare wannan mudda din, ya tafi da matarsa zuwa Misra. Akan hanya malamai suka ce ya ɓata, hanyar ta ɓace masa, suna cikin batan kai ma a lokacin kuma ya kasance daren akwai tsananin sanyi kuma ga hanya ya bace to suna cikin wannan halin sai ya hango wuta to wannan ya sa yayi farin ciki sosai domin wannan shine halin mai bulaguro idan ya bata a cikin daji ko sahara ko kaza in ya hango wuta zai samu mai zai samu farin ciki kuma ya san duk inda kaga wuta to ba a rasa wasu mutane a gurin haka da ya hango wutar sai cika da farin ciki sai cewa iyalansa zauna zai je ya samo musu ya samo musu wani labari a gurin da wutar take wa wannan al'ada ce ta wanda yake cikin halin bulaguro idan ya hango wuta yakan samu natsuwa musamman idan yana jin yunwa ko kuma yana da wata bukata shi ne ya zaunar da iyalin nasa suna jira ya zo gurin da wutar take shi da Allah ya ce a lokacin da ya zo gurin wutar ya yi tsammanin cewa wuta ce irin wanda ya saba gani irin ta al'ada ya zo domin ya samu labari ko ya samu labari inda hanya take ko kuma ya samu wani abu na wutar da zai zo ya sawa iyalin nasa ya kunna wa iyalin nasa domin su samu maganin sanyi domin su ji dumi maganin sanyi wannan shine manufarsa na zuwa gurin da wutar take to amma shi Allah wani abu yake nufi da shi ba wannan ba lokacin da ya zo gurin da wutar take sai aka kiraye shi aka ce ya Musa a suratu Taha Allah ya kiraye shi ya ce nudiya ya Musa walamma ataha nudiya ya Musa lokacin da ya zo gurin da wutar take sai aka kiraye shi aka kiraye shi aka ce masa ya Musa aka ce yace inni ana rabbuka lalle ni ne ubangijinka kaga wannan nida ne na mukhataba min ghairi wasita nida ne da Allah ya fuskance shi da magana ba tare da wasu da ba aka ce fakhla na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa ka cire takalminka domin kai kana a rafin nan mai tsarki rafin wato tuwa to har zuwa dai karshen siyakin ayoyin a can inda muke magana suratul qasas Allah ya ce falamma ataha nudiya min shati alwadi alaymani fil buqati almubarakati min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin lokacin da yazo gurin da wutar take sai aka kiraye shi ta wato ta gefen rafin nan al'ayman wanda yake sashen dama fil buqati almubaraka a gurin nan wacce take mai albarka mina shajara daga wata itaciya an ya Musa cewa ya kai Musa inni anallahu lalle ni ne Allah rabbul alamin ubangijin halittu wa an alqi asaka ka jefar da sandarka wannan qasas daga aya ta 30 zuwa ta 31 to kaga wa'annan ayoyin sun zo wato sun fito sarari sun bayyana cewa Allah ya magana da annabi Musa ne ba tare da wasu da ba kuma annabi Musa ya ji maganar Allah ji na hakika ba majazi ba kamar yadda suke cewa wannan bayani da Allah ya wato ya kore duk wani iskali akan cewa maganar da Allah ya da annabi Musa magana ce ta hakika wanda yake da harafi da sauti wanda annabi Musa ya jita kamar yanda Allah wato malam ya faɗa a cikin wannan littafi an kira annabi Musa an yi ya kira annabi Musa yayi magana da shi saban yanda ahlul dalal suke cewa a inna allaha khalaqal kalama fi shajara fatakallamat wai Allah ya halicci maganar ne a jikin itaciyar sai itaciyar ta yi magana wai itaciyar ce take magana da annabi Musa to amma abin da za a tambaye su su wa'annan batattun shin itaciya ce za ta ce wa annabi Musa ya Musa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka itaciya za ta ce ita ce ubangijin annabi Musa fakhlana alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa
wa ana khtartuka ka cire takalminka kana arafin nan mai tsarki na duwa kuma ni na zabe ka wa ana khtartuka fastami lima yuha itace ya ta ga masa wannan itace ya ce zaka ce inni ana Allahu la ilaha illa ana fa abuduni wa aqimi salata li zikri ni ne abin bauta wanda ba abin bauta bisa cancanta sai ni da haka ka bauta mun ka tsayar da sallah domin tunani domin ambato na wannan maganar itaciya ce take yin ta kowa ko Allah Allah ne yake magana wannan maganar Allah ce ba yanda za a yi wani mutum ko wani dan adam ya faɗi wannan maganar inde ba Allah ba subhanahu wa ta'ala kaga ayoyin afili suke wato afili suke wato irin fai an irin wato an fayyace bayani a cikin su irin fayyace wanda babu shakka kan cewa Allah ne yake magana Allah shine wanda yake magana da annabi Musa sai zamo a cikin ayoyin akwai tabbatar da magana gawa akwai tabbatar da magana ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah yana magana ko magana da yake ana jin ta da harafi da sauti kamar yadda malam ya faɗa an wa qala subhanahu wa ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni lalle ni ne Allah wanda ba abin bauta bisa cancanta sai ni dan haka ka bauta mu aga itaciya ba zai taba yiwa ta faɗi wannan magana tace inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni to kaga Allah ya tsarkaka daga abin da suke faɗa Allah ya daukaka daga abin da suke faɗa cewa wai ya halicci maganar ne a cikin itaciyar itaciyar take magana malai yace wa ghairu za'izin an yaqula hadha ahadun ghairu Allah abane wanda yake ba halattacce ba baya halatta wani mutum ya faɗi wannan maganar inda ba Allah ba baya halatta wani yace inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni Allah kadai yake halatta ya faɗi wannan magana duk wanda ya faɗi wannan maganar kaga ha ya mai da kansa zama kishiya ga Allah subhanahu wataala baya halatta wani mutum ya faɗi haka kaga wannan raddi ne ga Jahmiya malai yake yi cewa wai itaciyar ce ta cewa annabi Musa ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri inna sa'ata atiya inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a saka ce wai duk itaciyar ce take faɗar wannan magana baya yiwa baya dacewa ga wanda yake halitta ne ya faɗi wannan magana Allah kadai yake halatta yake halitta yake halatta ya faɗi wannan magana wa qala Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه كما ابن ابن مسعود يرضى الله يقرأ تبتا قريش يقول إذا تكلم الله بالوحي إذن الله يي مغانا دوحي سمع صوته أهل السماء تو دك حال التند سكي سما زاسو جي صوت الله ينجوا ينجو صحابو ما زا الله هذا صحابو يا يربتشي و الله ينا مغانا بسوتي ودسو أبن سكي كوري واكينا تيش كلامه قائم بنفسه ga sahabin manzo Allah ya cewa idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama'i duk halittun da suke sama za su ji sautin Allah wa ruwa zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma an ruwaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama su wa ne ahlus sama su ne mala'iku mala'ikun da suke cikin sama wannan asar ne mauqufi daga kan Abdullahi dan Mas'ud wanda Imam At-Tabari ya fitar da kwatankwacin sa a tafsirin sa juz'i na 10 shafi na 372 zuwa da 73 da lamba ta 28841 da kuma lamba ta 28844 suratu Saba aya ta 3 an ruwaito kuma irin kwatankwacin sa daga Abu Dawud da lamba ta 4 Abu Dawud ya ruwaito kwatankwacin sa. Talaba ta 4738 amma shi Abu Dawud ya kawo shi marfu'i zuwa ga manzon Allah. Kun gane? Shi yasa anan ma malam yace wa ruwi ya zalika anin nabi. An ruwaito wannan daga annabi kina yana ishara zuwa ga ruwayar Abu Dawud min hadisi Abdullah bin Mas'ud. Shi ma Abu Dawud din ya ruwaito shi daga hadisi Ibn Mas'ud kuma hadisi ne sahihi. Hadisi ne sahihi. إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء هل التند سكي سما سكا واتو سكا نجي صوت الله سبحانه وتعالى سكا نجي ها halittun da suke sama sukan ji sautin Allah subhanahu wataala. Bayan wannan kuma akwai hadisin An-Nawwas wanda dazu nayi ishara zuwa gare shi. Hadisin An-Nawwas shi ma hadisin marfu'i ne, An-Nawwas bin Sam'an yace idza takallama Allah bil wahyi akhazati as-samawati minhu ra'adatun aw rajfatun shadida. Idan Allah ya furuci da wahayi sai wata tsawa ko wata girgiza ta kama sammai, sai sammai su girgiza mai tsanani. Fa idza sami'a dhalika ahli as-sama'i, idan halittun da suke sama suka ji wannan sai iku sai su suma, wa kharru lillahi sujada, sai su fadi su wa Allah sajada. Fa yakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu jibril, sai zama farko wanda zai fara dago kansa shine mala'ika jibril. Fa yukallimuhu Allah, sai Allah ya magana da shi min wahayi, daga wahayinsa bi ma sha'a, da abinda ya nufi. Summa yamurru jibril kullama marra bi ahli sama'i, sai mala'ika jibril ya shude. To a duk lokacin da ya shude daga mazawwa wata sama, sa'alahu ahluha, sai mazawwa wannan sama sai su tambaye shi madha qala rabbuna ya jibril, me ubangijinmu ya faɗa ya kai jibril. Fa yaqulu, sai ce qala alhaqa, ya faɗi gaskiya, wa huwa al-aliyyul kabir, kuma shine madaukaki mai girma. Nayi dogon magana akan wannan hadisin a karatunmu na kitabu tauhid ga wanda ya koma ya bibiya. To kaga a cikin wannan hadisin akwai nuna cewa Allah yakan yi magana da maganar da take fitar da sauti, sautin da idan sama ta ji takan girgiza saboda haibar Ubangiji, takan girgiza ta tsorata, mala'iku ma su fadi su suma, su fadi su yi wa Allah sajada. Idan suka farfado za su tambayi me Allah ya ce, tambayi mala'ika Jibril. Mala'ika Jibril sai ce gaskiya ya faɗa, ya faɗi gaskiya, wahayi gaskiya ne, huwal aliyyul kabir. A cikin hadisin sai zama akwai tabbatar da magana ga Allah, cewa maganar da Allah yake yi, kuma sammai, halittun da suke cikin sammai suna jin maganar, suna jin maganar har ma ya sa su suma. Kuma mala'ika Jibril ya ɗauko wannan maganar ya isar da saƙonta zuwa ga wanda Allah ya aike shi a cikin mutane, manzo wanda yake a cikin mutane. Wannan duka hadisai ne ingantattu, tabbatattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa rawa Abdullah ibn Unais, kuma Abdullah ibn Unais ya yi riwaya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daga annabi yace yahshurullahu al-khalaiqa, a wata riwaya yuhsharul khalaiqa, za a tashi halittu yawmal qiyamati, a ranar gobe qiyama, huffatan urratan ghurlan buhman, ba takalmi urratan, ba sutura a jikinsu tsirara, ghurlan ba kaciya a jikinsu, buhman sannan kuma babu wasu a'rad na duniya, ba wani abu na abubuwan duniya a tattare a jikinsu. Haka yanda Allah ya halice su haka za su koma. Kama khalaqnakum awwala khalqin kama khalaqnakum awwala marra, ko abin namance lafazin ayar. Dan haka dai za su koma kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su. Fa yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, sai Allah ya kiraye su da wani sauti. Kaga bi sautin, kaga hadisi ne wannan, sai Allah ya kiraye su da sauti, yasma'uhu man ba'uda, wanda yake nesa zai ji shi, kama yasma'uhu man qaruba, kaga wanda yake kusa zai ji shi. Yanzu kai idan kai faɗi sauti, ai wanda yake kusa da kai zai fi jin shi fiye da wanda yake mai nesa. An gane? Akwai wanda ba in kai sautin baya ji. To shi Allah idan yayi magana, yadda zai kira su da sautin da wanda yake nesa zai ji shi kamar wanda yake kusa, kamar wanda yake kusa yake jinsa. Zai ce ana al-maliku, ni ne sarki, ana ad-dayyanu, ni ne ad-dayyanu, me sa kan kawo bayi game da aikinsu, sun shi ne ad-dayyan. Yace rawahu a'imma suka rawato shi, wastushhida bihi al-bukhari, kuma bukhari ya yi istishhadi da shi, ya kawo shi mu'allaq, ya yi istishhadi da shi. Hadisin Ahmad ya fitar da shi a musnad dinsa juz'i na 25 shafi na 431 da lamba ta 16,000. da 42 Bukhari ya kausha Adabul Mufrad da lamba ta 7481 abin nan ya kawo shi Adabul Mufrad da lamba ta 970 Bukhari ya kawo shi muallaqa sahihin sa wanda isnadin hadisin suka ce hasan ne mutum ya je duba cikakken takhrijin hadisin takhrijin da aka yi wa musnad na Imam Ahmad haka hadisi ne hasan to kaga shi ma wannan ya ambaci sauti Allah yana yin magana ne da sauti da harfi da ko inan dalilai ne maganar Allah mutajaddidul ahad ne magana ce da daidaikunta yake sabuntuwa yakan yi magana a duk lokacin da ya ga dama wannan abinda hadisin ya kunsa anan magana ce wanda Allah zai yi ta a ranar gobe kiyama da sauti kada me yasa manzon Allah yace bi sautin fa yunadihim bi sautin dan akuri majazi dan kar wani ya tsammanin a wani abu ne daban sautin da wanda yake kusa zai ji shi kamar wanda yake nesa zai ji shi kamar wanda yake kusa kuma wannan dalili ne akan cewa magana ce maganar Allah magana ce ta hakika wanda yake yinta da sauti wanda ake ji wannan zai yi shi ne a mahshar lokacin da aka tara mutane a taron alkiyama a ranar gobe kiyama zai kira su da sauti yace shi ne sarki kuma shi ne mai sakan kawo bayi da aikinsu wannan abin ne wanda ya fito sarari ko hadisin ya fito manzo Allah ya fito sarari a hadisin ya tabbatar mana cewa magana wato Allah subhanahu wataala yana magana yadda take fitowa daga gare shi da sauti da harfi har ma kuma ana jinta to yanzu akwai wani bayani da mutum yake nema bayan wannan bayani akwai wani ƙarin bayani da kake nema din dai ba taurin kai da inadi da son zuciya bayan wannan bayanin ayoyin Qur'ani nan da muka karanta da hadisan nan da muka karanta akwai wani bayani da mutum yake bukata dan ka gamsu cewa Allah yana yin magana ne magana ta hakika da harfi da sauti kana bukatar wani ƙarin bayani cewa maganar sa tana sabuntuwa a duk lokacin da ya ga dama yayi umurni yayi hani yayi halitta ya arzikta duk wannan yana faruwa ne da maganar sa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun duk bayan wannan hujjojin akwai wata hujja da mutum yake bukata sai dai inadi sai asar na karshe yace wa fi badil asar yazo a wani sashi na asar wato wanda aka ruwaito daga magabata to annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam laula fara annara a daren da ya ga wutan nan ba mun ce muku ya fito da iyalansa sai ya ga wuta ba ai mun karanta aya to a wannan daren da ya ga wannan wutar fahalathu da ya je gurin da wutar take sai wutar ta tsorata shi wa fazi'a minha ya tsorata daga wannan wutar nadahu rabbuhu a lokacin sai ubangijinsa ya kiraye shi ce ya Musa fa ajaba sari'an sai ya amsa da sauri isti'nasan bis saut saboda samun natsuwa da jin wannan sautin suka ce da yazo ya ga wutar sai ya tsorata to sai Allah ya masa magana dan ya samu natsuwa kuma aka kira sunansa ya Musa fa qala sai ya ce labbaika labbaika asma'u sautaka wala ara makanaka yace na amsa maka ina jin sautinka amma bana ganin gurin da kake fa aina anta aina kake kai mai magana a lokacin bai san waye mai magana ba fa qala sai mai magana yace masa ana fawqaka ne ina sama da kai wara'aka bayanka wa an yaminika daga damanka wa an shimalika daga hagunka fa alima sai ya san anna hazihi sifatun la tambaghi illa lillahi ta'ala a lokacin sai ya san cewa wannan sifa ce da ba ta dacewa sai ga Allah kadai ba da za a yi halitta ya zama yana da wannan sifa qala kadhalika anta ya ilahi sai ce haka kai ya Allah ya aban bauta na ko kuma fazalika ko fazalika ne ko kadhalika ya kadhalika anta to zai iya zama ya zama fazalika anta to wannan kai ne ma'ana yana tabbatar da cewa Allah ne bari gani anan mai kawo ya ma kawo hadisin ne anan litafin ibn usaymin ne nake duba ya fa zalika ne haka yazo anan zaka ku jara fazalika anta ya ilahi eh mana ma'anan ce bata mikewa in aka ce kazalika cikin larabci yana da wannan in ka san shi to in ka karanta wata jumla zaka gane ma'anan bata mikewa a haka shine amfanin ma sanin larabci ina karantawa sai naga ba da za a yi ma'anan ta mike tunan nan kafin din tana fa'idan tadda tashbihi ko me amfanin kawo tashbihi ana babu kenan fazalika anta ya ilahi to wannan kai ne ya Allah ya abin bauta na mana kai ne ya Allah kake magana fa kalamaka asma'u am kalama rasulika shin maganar ka ce nake ji ko kuma maganar manzanka kala yace sai yace bal kalami ya Musa a magana ta ce kake ji ya kai Musa kaga karshen tika tika ke magana ta ce ba ta manzo na ba ta wace kake ji ya kai Musa kaga wannan yana ƙara haskaka maka abin da ya gabata na cewa maganar da Allah ya da annabi Musa a wannan daren magana ce ta hakika maganar da yayi da shi a wannan daren magana ce ta hakika da annabi Musa ya ji ta ina jin ka amma bana ganin ka domin shi Allah ba a ganin sa a duniya mutane ba sa iya ganin Allah a duniya ba wanda yake iya ganin sa mu'minai su da za su samu wannan alfarma ta ganin Allah a ranar gobe kiyama domin karramawa a gare su annabi Musa ya amsa kira Allah ya ce ina jin sautin ka kaga sauti kenan amma bana ganin ka a ina kake ina saman ka wannan kaga yana tabbatarwa Allah sifa ta uluwi sifa ta daukaka ar yaminika wa an shimalika ina da maka da hagunka wannan yana tabbatarwa Allah sifa ta ihata wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in imma Allah ya kewaye komai da sani yana gefe damanka yana hagunka ma yanfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه دهك الله سبحانه وتعالى يا كيوي دك باين سدسن دزات سينا سما الرحمن على الأرش استوى أما دئل من سينا كو إنا أزاق يدك جبانك باينك حقونك دامنك كنونا ينا تبطر وألا صفة إحاطة shi Allah a sama yake amma tare da haka fa huwa muhitun bi khalqihi yana zagaye da bayansa la yakfa alaihi shay'un min umurihim ba wani abu daga cikin al'amuran bayansa da suke boye masa Allah mai tsinkaye ne akan bayansa mai shaida ne akan su a cikin wannan sai zama akwai tabbatarwa Allah sifa ta magana abinda hadisi yake tabbatarwa kenan wani shine muhallu shahid sana akwai tabbatar da fauqiyya ga ubangiji cewa Allah a sama yake sannan kuma akwai tabbatar da ihata ana fauqiyyatuhu ko kace anna fauqiyyatuhu la tunafi ma ihatatihi bi khalqihi subhanahu wa ta'ala fauqiyyar ubangiji kasancewar sa a sama wannan baya cin karo baya kore kewayewar sa game da me game da halittarsa kasancewar sa a sama baya kore cewa yana zagaye da halittunsa ta ko ina kenan anan ba za ka kalaci cewa Allah yana ko ina ba da wannan hadisin an gane don yayi kama da ayar Qur'ani da Allah ta'ala yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi yana tare da ku a duk inda kuke to kaga wannan din ma har tafi wannan hadisin nura cewa Allah yana tare da kai a ko'ina amma wace tarayya ake nufi wace ma'iyya malamai duka suka fassara magabata suka ce ma'iyya ce ta ilimi ai bi ilmihi yasma'una wa yarana da ilminsa yake jin mu yana garin mu ba wai da zatinsa yake tare da mu ba a duk inda muke yana tare da mu a zatin da zatinsa in ka shiga ban daki yana tare da kai in ka shiga salanga yana tare da kai in ka shiga ka fada kwata yana tare da kai ba irin wannan tarayyar ake nufi ba domin duk wanda yake ganin cewa Allah yana tare da kai a duk inda kake to wannan karshen mazhabar kan hululi kenan wanda zai ce Allah yana sauka a jikin bayansa su ma su zama Allah ai sun fi shi dama dama dan shi wasu bayin ma ya zaba amma kai ka ga mai kowa da kowa Allah yana tare da shi da zatin sa to kaga wannan zai ci karo da fadin Allah ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa shi yasa malamai suka fassara ma'iyar ita ce ma'iya ta ihata yana kewaye da halittunsa da sani kasancewarsa a sama baya kore wato masaniyarsa gaba da bayan sa ya san halin da suke ciki yana jin su yana ganin su wannan shine fa'inta ta magabata na kwarai amma aka san ta kace a'a cewa yana sama ba ana rafi yana sama ba sai ka zake tawilin kasancewar yana sama sai ka dawo kana kokarin tabbatar da cewa yana yana ko ina wanda ya saba wa manhajin magabata wannan ma da hadisi ya ambaci da Allah ta'ala yace ina samanka ina damanka ina hagunka haka yazo a hadisin ko yace ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalika ni ina samanka kuma ina gabanka ina damanka ina hagunka to kamar fadin sa ne huwa ma'akum aina makuntu baya nuna cewa da zatin sa ne yake tare da shi a wannan gurin kun gane ko da zatin sa ne yake tare da shi a wannan gurere to wannan shine abinda malai ya tattaro karkashin wannan gaba wanda yake magana akan abinda ya shafi sifatullahi al-fi'liyya sifofin Allah wanda suke na aiki wanda da yawa daga cikin ahlul batil suke inkarin su ko suke tawilin su idan muka zo darasi na gaba da izinin Allah zamu tashi sabon fasali fi annal qur'ana كلام الله حقيقة ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم شما قطع شما مهم منشي فاتا أبنا ما كفر أيضا مديدي اللي يبقى ملادا قرى قري الله سبحانه وتعالى يافي منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله